الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Manajan da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan wuni na Juma'a yau 25 ga watan Shawwal a 5 ga watan Dhulqa'ada ko shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shida ga wata za mu ci gaba insha Allah jin ma'ana na fassarar ayoyin alqur'ani mai girma gurgudan hali cikin wannan littafi na Raddul Ashadi ila ma'ani alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah Allah bakon Allah ya mana muwaffaqa mun tsaya cikin suratul nisa'i aya ta 76 zamu tashi ayar da take ne bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin shayyada wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama liha ulai qaumi la yakadu يفتهون غديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
Allah ta'ala yake haka ita mana wata dabi'a daga cikin dabi'un mutane wato an ce aya ta sauka domin yin bayani da fayyacewa ga waɗanda irin wannan magana za ta iya fitowa a bakin su kamar yadda zamu ji insha Allah cewa dukkan al'amura a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke maqadirul umuri biyadihi ta'ala Allah shi ne yake gudanar da al'amura yadda yake so kuma kaddara a wajensa take asliyan dama ya rubuta ta ya fayyace mai kyau da mara kyau lokacin da aka yi yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallama bai fita da nufin yin yaki ba aka samu nasara aka samu ganima lokacin da aka zo yakin Uhud shawara aka yi Annabi bai rinjaye a fita ba sahabbai suka bai shawaran a fita daga cikin waɗanda suka ce kada a fita akwai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'isul munafiqin kuma daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wajen yakin Uhud wannan ya saka Ubay ibn Salul da jama'ar sa suka fusata har an fara tafiya kana sai suka dawo saboda yana ga ya ba da shawara ba dauka ba kuma Allah cikin ikon sa abin da ya faru a Uhud sai ya faru bayan da musulmi suka samu nasara farkon al'amari a bisa saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi ya shugabantar da Abdullahi ibn Jubair a kayan waɗansu tsirarin mutane ƴan ƙwarfai masu harbi da kibau to a dalilin sabawan da aka yi kuma sai al'amari ya juye nasaran da musulmi suka samu yan sai koma kansu aka kashe sahabban annabi 70 a wani kauli an ce 72 to wannan qadiya da ta faru sai sanya munafukai suke ambata cewa ai yakin Uhudu ma'ana yakin Badar da aka je nasara ce aka samu daga wajen Allah amma rashin nasara da aka samu a yakin Uhudu sai suka ce shu'uncin Annabi da sahabbansa ne kamar yadda auna kaulin wasu malaman tafsiri sun ambaci cewa munafukai sukan nasabta duk wani abu wanda ya kasance mai kyawu sai su ce daga Allah yake in an sami al-khasb was-sa'a an san yabanya mai kyau an san amfanin gona ko an samu riba a kasuwanci wannan sai su nasabta shi cewa daga wajen Allah aka samu amma idan wata musiba ce ta zo nan ma sai su ce Annabi ne ya jawo da shi da sahabbansa to akan irin wannan mas'ala ce Allah subhanahu wata'ala ya tsokaci imma ana ga cewa an san nasara a Badar imma ana ga cewa an san nasara akan musulmai a Uhud an kashe sahabban Annabi har ma suna yi makansu wato murna su munafukai inda mun kasance tare da su mu ma da an kashe sai Allah ta'ala ya maida musu aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance aina ma ya zo da siga ta umumi kowane waje ne kuka kasance yudrikkumul maut to mutuwa za ta riske ku inda lokacin da Allah ta'ala ya rubuta ya same ku ya same ya zo shi walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun kasance wato a cikin waɗansu benaye ne buruj ai bi ma'ana husun kuna cikin manya-manyan skyscrapers dogayen gine-gine kuma ba ma dogayen gine-gine kawai ba a mushayyada waɗanda suke an ɗaga su sama an kyautata su murtafi'a to duk inda kuke mutuwa za ta riske ku sai dai lokaci bai yi ba da aka da irin tsaron da aka yi wa mutum mutuwa za ta je ta same shi duk hatsarin da mutum ya kutsa in dai Allah bai rubuta masa mutuwa ba za ta same shi ba don haka wannan abu ne wanda yake rubutacce zuwa jihadi ba shi yake kawo mutuwa ba zama a gida ba shi yake wanzar da rayuwa ba walau kuntum fi burujin mushayyada ko da misali a ƙasar nan an samu shugaba da yake da tsananin tsaro amma da ajali ya zo sai ya shiga ya ɗauko shi saboda babu makawa malaman tafsiri sun kawo kisa akwai irin wannan kisa sun Isra'iliyat waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci idan labari ya zo muku daga banu Isra'il kada ku kore kada ku tabbatar dan ta iya kasancewa gaskiya ne kaga ba za ku kore ba ta iya kasancewa ba gaskiya ba ne ba za ku tabbatar ba to irin wannan malaman tafasir ma sun kakkawo da dama kissa na wani mutum dan majalisa annabi Sulaiman alaihi salam wanda ya kasance yana tare da annabi Sulaiman a majalisa ba ko ya zo sai ga bakon yana ta kallonsa ya kawo da kai sai ya kalle shi shi sai ya razana baƙo ya fita sai tambayi annabi Sulaiman ya ce ni baƙon nan kallona yake ta yi sai ya kafa min ido in na juya gare sai ya ɗauke kai wani irin baƙo ne wannan sai ya ce masa mala'ikan mutuwa ne ce mala'ikan mutuwa ya ce to sai ya razana sai roki annabi Sulaiman alaihi salam akan ya sanya daga cikin aljanu wani ya dauke shi ya kai shi waje mai nisa sai dauke shi ya kai shi waje mai nisa to ashe shi wannan mala'ika mutuwa ya da zango a wajen annabi Sulaiman alaihi salam kuma daga nan in ya tashi zai je dauki ran wannan mutumin amma a wani waje ne mai nisan gaske shi yasa yake mamaki ya san ko maganar Allah tabbatacciya ne mutum dai ba shi da wannan tsaka da zai tafi wannan waje a cikin yan mintuna kuma ya ga mintuna ne suka rage shi yasa daga lokaci ya zo kusa sai ya tafi bin umarni zai tafi inda aka ce zai dauka dole dai gashi ya bar shi a wani nisan duniya shi kuma ya razana ya sa aljani annabi sulaiman ya sa aljani ya kai shi aljani na ajiye shi yana tafiya lokaci kuma ya cika sai mala'ikan mutuwa ya gan shi a gobe sai ya dauki abin da aka ce ya dauka to kaga duk inda ka gudu ba a guje mata ko shi yasa kawan daga cikin mawakan jahiliya Zuhair ibn Abi Salma yake cewa wa man haba asmamal manaya yanalnahu wa in yarqa asbabas sama'i bisullahi wai duk wanda yake razana yake kokarin kare kansa daga kofofin mutuwa kada ya mutu yanalnahu to sai dai ta same shi in lokaci yayi yace wa law yarqa asbabas sama'i bisullahi ko da ko ya sanya wani tsani ya taka ya tafi kofofin sama ne in dai lokacin wai dan gudewa mutuwa in dai lokaci yayi sai an same shi aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada kaga wannan an nuna musu zuwa yaki ba shi ke kawo mutuwa ba zama a gida ba shi ne yake wanzar da rayuwa ba don haka fala takhshawul qital khawfal maut ai ma'ana kada ku ji tsoron yaki wai dan tsoron mutuwa Allah ya ce wa in tusibuhum hasana ana magana akan munafiqai din ai al munafiqin in tusibuhum hasanatun idan kyakkyawa ya same su abu mai kyau wanda suke so hasbun wa sa'a suka sami yabanya mai kyau amfanin gona ya yawaita kuma suka sami yalwa a cikin kasuwa dabbobi suka haihu arziki ya yawaita yaqulu hadhihi min indillah sai su ce wannan daga wajen Allah yake alhamdulillah ba wanda yake nasabta wani abu sai zuwa ga Allah in abu mai kyau ya same shi nan da nan ya tuna Allah ne masa kai al'ayi muka alhamdulillah ai ba abin da Allah bai mana ba kaga mutum yana godiya Allah ne masa amma sai Allah ta'ala ya ce wa in tusibhum sayi'atun idan ko mummuna sayi'a abin da yake ba shi ya dadi in ya shafe su jadabun wa bala malai ba da misali ya ce kamar ka samu fari ko annobar ruwa idan ta zo ta cinye musu amfani ko gobara ta zo sai ta kona musu gidaje da arzikinsu ko kuma motocinsu suke ta samun accident ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya musiba kasuwancinsu ya dinga lalacewa ya kulu sai su rika cewa hadhihi min indika wannan fa daga wajen annabi ne annabi ne ya jawo musu shu'umcinsa ne ya jawo musu ko a ce mata ce mai farar sawu ta kawo ko a ce abokan hamayya ne suka sa masa hannu abokan kasuwanci ne su ne dama suka je suka yi shigi da fuci aka masa kulumboto kaga ne sai jingina zuwa ga wani abu da ba amma in ya samu kasuwa a Allah ne arziki ya yawaita a Allah ne an samu yabanya mai kyau Allah ne amma in wani abu na musiba ne sai jingina musu ya ce wane ne ya jawo masa ko wasu ne suka sa masa hannu yaqulu hadhihi min indik to sai jingina abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kamar yadda al'ummomin da nan gabata suka dinga ma al'umma wato annabawan su kenan Allah subhanahu wata'ala ya bada labari dangane da fir'auna da jama'arsa janibi guda da kuma annabi Musa alaihi salam wato suke gaya ma annabi Musa alaihi salam qalu inna tayyirna bikum la'in lam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun alim wani waje aka ce ya tayyaru bi Musa wa mamma'a qala ta'irukum inda Allah. Duk wani abu ne ya same su cikin annabi Musa lokacin da Allah ya jarabi Fir'auna da abubuwa nau'i nau'i ayatun mufassala. Fa arsalna alaihim at-tufana wal-jala wal-jarada wal-qummala wad-dama wad-dafadi'a wad-dafadi'a wad-dama ayatun mufassala. Aka jarabe su da nau'o'in abubuwa daban-daban na musiba, to anan ne ya tayyaru bi Musa wa mamma. Sai su cimfa annabi Musa, sai su ce ai shukuncin annabi Musa ne ya jawo musu gumakansu da yake zagin nan shi ya jawo wannan. Kamar yanzu ne ya ce ai zagin shehu ne, yadda ake zagin shehu ne yaushe za a zauna lafiya? Wai saboda an ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce zagin shehu ne yake? To nan ma sai su shu'umtar da al'amar. To haka suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam, munafukai ne suke faɗa. Yaqulu hadhihi min indik, to sai Allah ya gaya wa annabi, kul ka gaya musu, kullun kowanne daga cikin bangare guda biyun nan, min alhasanati wasayyi'a, kyakkyawan abu in ya shafi mutum, mummuna idan shafi mutum, min indillahi daga wajen Allah yake. Kowanne abu babu wanda ba Allah ne ya kaddara shi ba. Ya zo cikin hadithi al-mashhur, hadithu Jibril, hadithun Umar ibn Khattab, kissatu Jibril, wanda mala'ika Jibril ya tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wasu masail, a ciki ya tambaye shi akhbirni anil iman, ba ni labari dangane da imani. Da farko ya tambaye shi akhbirni anil islam, sai ya gaya masa wasu ayyuka guda biyar bayyanannu ne duka da gaba ake yin su: shahada, sallah, azumi, zakka, aikin hajji, kowanne da gaba ake kuma za a iya ganin sa, to shine musulunci. Amma ya tambaye shi fa akhbirni anil iman, ban labari dangane da imani, sai faɗa abin da dan adam ba zai isa ya gani ba, dan a zuciyar suke, sai faɗa babe guda shida: an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Na karshe yace wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi, kaddara mai kyau, abinda kake so ya same ka, ka samu abinda kake so, abinda baka so ya fado maka, ba haka ka so ba, duka daga Allah. Mutum sai ya imani da wannan, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nabluukum bil sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un, zamu ta jaraban ku a rayuwa da abinda yake mara dadi, an kira shi sharri ne mujazan, ai la yasdiru sharru min Allah, duk abin da yazo daga wajen Allah alkhairi, to amma an kira shi ne ash-shar bin nisbati ila al-khalq ila al-makhluq, saboda su ne suke ganin sharri. To amma sai Allah ta'ala ya ce zamu jarabe ku da abin da yake mara dadi, zamu jarabe ku da abin da yake mai dadi, fitna dan ya zamanto gwaji, ma'auni, jarabawa daga wajen Allah subhanahu wata'ala, a ga wane ne zai hakuri a abin da yake mara dadi, wane ne zai godiya ga Ubangiji kuma abin da yake mai dadi. To kul ka gaya musu kullum min indillah, kowanne daga wajen Allah yake, babu abin da wani shi ne ya jawo shi, a'a, an san akwai sabab, akwai al-musabbib. To nan wajen an ambata mana al-musabbib ne, al-musabbib huwa Allah, Allah shi ya sabbaba duk wani abin da kaga ya faru mai dadi da mara dadi, Allah ne ya sabbaba shi, Allah ne ya kaddara shi. Kullum min indillah, fama li ha'ula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna haditha, me yasa mu wadannan mutanen ne ba sa fahimtar batu in an musu, an ambata musu tauhidin Allah, an nuna maqadir wal umur duka bi yadillahi ta'ala, dama ya rubuta su fi lawhin kullun fi kitabin mubin, me yasa kuma ba sa iya fahimta hadithan batu yulqa ilaihim, wanda ake ambata musu, madin nan istifhami ne, istifhamu ta'ajjubin ne, min fardi jahalihim, wato ayi mamaki dangane da jahilcin su, wa nafi muqarabati alfi'l ashadd min nafihi, ayi a shafe abin da yake kusa da fi'ili shi yafi tsanani da a shafe fi'ilin kansa. Allah ya ce ma asabaka, yanzu an juya khidabi ga annabi, kuma can an bada ansa ga munafikai da masu wannan i'tiqadi a kowane zamani, to yanzu an juya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka, to fa duk abin da ya same ka ya Muhammad, al-mukhatabu wato al-mukhatab shine wanda ake magana da shi wal maqsudu ghayruhu min afradil umma amma wanda ake nufi da batun ba annabin bane mu ake nufi ba wai shi annabin ba uslubin qur'ani yakan zo da irin haka a ambaci abukan annabi amma da kowa ke don Allah ta'ala ya ce ma asabaka duk abin da ya shafe ka min hasanatin wanda yake mai kyau fa min Allah to daga wajen Allah ta'ala yake ai fa min Allah atatka fadlan minhu daga wajen Allah wannan abin ya zakke maka saboda falala da karamci na ubangiji ba wai kai ne ka jawo shi ba a'a Allah shine yayi maka falala duk wanda ya samu wata falala sai ya ce shine ya samar maka kansa to yayi koyi da Karunu Karunu ne ya samu falalar dukiya sai ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ilimi na ne ya bani to duk abin da ka samu na falala daga wajen Allah yake ma asabaka min hasanatin fa min Allah sai ke godiya kai shukura ga Allah wattaba'uka li amrihi huwa sababu maji'iha bun umarnin Allah kuma da bawa yakan yi yakan sabbaba masa samun yalwa da falala daga wajen Allah subhanahu wataala wama asabaka min sayyi'atin kuma duk abin da ya shafe ka ya same ka na mummuna baliyatin jaraba fa min nafsi to daga wajen ka ne to ya raka da wadannan ayoyi a can farko an ce maka har ake mamakin ma waɗanda suke raba tsakani mai kyawu su ce daga Allah ne mummuna su ce annabi ne ayat da take biye kuma sai ta ce mai kyawu daga Allah mummuna kuma kai ne ainan wato ya zo min babi bayani sababu wal musabbib ana mana bayanin sababi ne da kuma mai sababawa ayar farko ta yi mana bayani akan mai sababawa kada dai mutum ya tunanin akwai wanda ya isa ya gudanar da wani al'amari mai kyau ko mummuna in ba Allah ba wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin dan haka duk wani abu wanda kai nufin aiwatarwa wallahi sai Allah ya so ya faru wa alam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al aqlam wa jaffat al suhuf da al umma duka za su hadu su amfanar da kai da wani abu ba su isa amfanar da kai ba sai wanda dama Allah ya rubuta zai same ka a cikin lauhin mahfuz da za su hadu baki ɗaya su hada baki su hada dabara su dan a cutar da kai ba su isa cutar da kai ba sai abinda dama Allah ya rubuta zai same ka na musiba to kaga wannan janibin kenan al musabbib huwa Allah duk wani abin da ke faruwa ayar farko tana nuna mana Allah shi yake sabbabawa kada dai ka ce wani abu ka jingina shi zuwa ga wani wani bai isa aiwatar da wani abu ba sai Allah nan kuma ana ambata mana as-sababu ne wato sababi Allah ta'ala cikin hikimarsa ya sanya sababi a al'amura kowane abu Allah ya ta'allaka masa sababi ai dangane da noma ma dangane da arziki sai Allah ta'ala ya ce wa ma amilat wa aydiku da kuma abinda hannayenku suka yi zai ba ku arziki na amfanin gona sai ya ce da abinda hannayenku suka yi ashe in ka zauna kai haka tsammanin warar buka ko mai anguwa ya kino ma don zakka a ce malam dai ai rainin wayo ne idan mutum ya zauna kawai na ɗai hannayensa shi bai je gona ba zai samu wancan kuma sai ya je ya ta yi ya ta yi sai ya samu to kaga a cikin nan waje akwai ilimi biyu shi wancan da ya je ya yi ya samu kada ya tsammata aikin nasa ne ya bashi Allah ne ya yi wannan kyautar amma me ya sababin ya je ya yi aiki to shi saka sai Allah ta'ala sai halatta mana wato talabu asbabar rizki shi yasa yace wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah in an kammala sallar juma'a da an haramta kasuwa in an kira sallar juma'a to tunda an yi da sallar juma'a fantashiru fil ardi ku bazu cikin kasa wannan wato amru ijazin ne ba wai lalle sai kai ba amma an halatta maka ku bazu cikin kasa wabtagu min fadlillah ku je ku bi daya daga fadlullahi ana nafi arzik arziki ku je ku nemi arzikin Allah wajen kasuwanci da sauran sabubba da suke samar da shi kiwo ne kasuwanci ne a'a malamin makaranta ne a'a abinan manomi ne wannan duka sababi ne to don haka ita wannan aya ta biyu tana nuna mana sababi al'amura Allah ya ta'allaka musu sabab shi ya saka wani sai ya dauki takobi bisa zalunci sai ya saro ne ya kashe shi zulman bighayr haqqin wani ne asali ya kashe mutum Allah ne ya kashe shi saboda Allah ya rubuta ba zai tsallake wannan wajen ba idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun dan haka Allah ya rubuta to amma me ye sababin mutuwarsa wani ne ya kashe shi bisa zalunci mun gane ko to sai Allah subhanahu wataala kuma inni harramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya fada cikin hadisin kudusi da annabi haka yace mata wala yuzlimu rabbuka ahada to tunda Allah ya haramta zalunci makansa ya ce kuma kada ku yi zalunci to me yasa wani kuma ya je bisa zabi da radin kansa ya kashe wani sai Allah ta'ala ya ce a masa hukunci amma dai shine yin sababi ba laifi bane ka ce wani ne ya kashe shi wani ne ya sabbaba mutuwarsa saboda ganganci ne yayi mun fahimta amma asali Allah subhanahu wataala shine ya kaddara mutuwarsa a wannan lokaci to waɗannan ayoyi abinda suke kokarin nuna mana kenan wancan ta farko tana nuna mana al-musabbib huwa Allah nan kuma ana nuna mana as-sabab shine Allah madaukake yake ambata mana ma asabaka min hasanatin fa min Allah abinda ya same ka kyakkyawa daga wajen Allah ne ana nufin da'ar da zaka yi mu Allah subhanahu wataala sai ta zamanto sababin da za ta sanya Allah ta'ala ya baka kariya ya sanya maka albarka a dukiya da sauransu فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا كاجنا سي الله يامبتا من النبي روح يلا كيران متاني قلت استغفروا اين نفي كصيو اكن توحيدي ku istighfari daga sharkar da kuke kusaye akan tauhidi wadannan abubuwa za su same ku yalwan arziki yaya masu albarka Allah zai ba ku ƙarfi yadda wani ba zai iya fuskantar ku yayi nasara akan ku ba da tarin abubuwa to don haka Allah madaukaki ya nuna mana cewa biyayya ga Allah takan zamanto sababi da za a iya samun yalwa na abu daga wajen Allah subhanahu wataala walaula iz ja'ahum ba'suna tadarru to kaga shi at-tadarru kaskantar da kai ga Allah da bin Allah subhanahu wataala yana sanyawa a samu me a samu arziki daga wajen Allah da kyawawan abade kuma yin mummuna mai mummuna a wajen saba wa dokar Allah a saba ma Allah subhanahu wataala a kibin abin da Allah madaukaki yace kamar yadda ya ambata a cikin suratul shura wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer da yawa daga cikin abin da yake samun ku na musiba saboda abin da kuka aikata ne na laifi laifin da kuke yi shi yake jawo muku musiba mummuna ta same ku wa ya'fu an kaseer kuma Allah yana yafe muku ma da yawa daga cikin laifin baya kamo walaw ya'khudullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah yana kama mutane da duk laifin da suka yi tit for tat to da babu wata dabba da za ta rage a ban kasa an halakar da ita saboda zunubin da aka aikata to don haka nan Allah subhanahu wataala yana ambata mana kyakkyawa wajen bin Allah subhanahu wataala yakan tabbata mummuna wajen saba ma Allah subhanahu wataala yakan samu mutane jarabawa Allah yace wa arsalnaka lin-nasi rasula kuma mun aike ka ya Muhammad ga mutane ka zama matsayin manzo liturshidahum ila amali ma yunjihi min ayyati musibatin domin in sun aikata wato an aike ka a matsayin manzo ka shiryar da su zuwa ga aikata abin da zai tserar da su daga kowace irin musiba idza hafadhu ala awamirillahi in har suka tsare kan bin umarnin Allah Allah ci biha falahuhum wanda wajen bin Allah ne rabautuwarsu yake hal ne muakkida wa kafa billahi shahida kuma Allah ta'ala ya isa ya zamanto mai shaida ala risalatika akayin manzancinka na'am
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
الله تعالى yace wa yaqulun har idan suna fada su munafikan dai da ake batu akan su ayat da ta gabata ai almunafiquna idza ja'uka in sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin almunafiqun sune wadanda suka bayyana an san dake ai na'am man yuti'i rasula Allah ta'ala yace duk wanda ya biyayya ga manzon Allah faqad ata Allah kage ga shi bi kuntu tahqiqi ya biya masa da fi'li madi wanda ya da'a ga manzon Allah hakika yayi da'a ga Allah domin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tafi ta daga da'ar Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kama hannayen mutane ne sadar da su zuwa ga ubangijin su don haka duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bi Allah ne man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi yayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika tabbas yayi da'a ga Allah to me mafhum al-mukhalafa man lam yuti'ir rasula faqad asa Allah ko ba haka ba
haka
duk wanda bai biyayya ga manzon Allah ba to shi fa ya saba wa Allah ba yadda za a yi mutum ya ce yayi da'a ga Allah ko bai da'a ga Annabi ba sunan wanda Allah ta'ala ya zarga wa yurduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi wadanda suke neman raba Allah da manzansa yanzu misali kamar al-qur'aniyun mu da yanda tsina muka san su daga bayan aka canja suna wai ku da ku ne haka kullu mai baya haka aka canja mai suna ko yanda tsine yan sai suke kiran kansu qur'aniyun su ba ruwan su da hadisi hadisi din ƙarya ne kala kato wai katti ne kawai suka bada labarin ba wani abin da ya inganta fa bi ayi hadithin ba'da wa yu'minun kaga wannan ba zai taba yiwa kai biyayya ga Allah ba ba za a taba biyayya ga Allah ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna wajibcin bin sunnar annabi duk wanda ya bude wa sunnar annabi ingantaccen hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a taba sanin Allah ba sai ta wannan hanyar ba za a taba sanin addinin Allah ba sai ta wannan hanyar man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya biyayya ga manzon nan kaga ka shi muharifa ana nufin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ata Allah to hakika yayi da'a ga Allah wa man tawalla amma wanda ya bijire ai a araba an ta'ati ya bijire mada'ar Allah ya bijire mada'ar manzon Allah fala yahum mannaka to kada ma wannan ya dame ka fama arsalnaka alaihim hafiza Allah ya rara shi manzon sai yace ban aike ka ka zan mai tsaro a kansu ba annabi ma ba a ce masa dole sai ya tilasta mutane sun bi Allah ba abinda aka dora masa isar da sako shi yasa annabi ya tafi yawan kafirai a duniya isar da sako shine abin da aka dora masa don haka wani mai wa'azi kada ya ce zai daga hankalinsa wai yayi bayanin addini kuma an kiyaye kada daga annabin ma da aka aiko shi mai takanas Allah ya ce wa ma arsalnaka alaihim hafiza wani ko aka ce in alayka illal balag ba abin da aka dora maka ba sai isar da sako in alayka illal balag kaga annafi wal isbat ba dora ma komai madangane da musuluncin nan sai ka isar da sakon sa shi yasa ga lokacin da ya gama isar da sako yace ala hal ballagtu suka ba da shaida ballagtu ya rasulullahi yace allahumma ashhad shi ya gama isar da sako abin da aka aike shi kenan kuma yayi shi yasa muke cewa ballagar risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa tarakaha ala al-mahijjati al-bayda sallallahu alayhi wa sallam. To Allah ya ce fa ma arsalnaka alayhim hafiza, ai hafiza da amali ma annabi bai zamanto mai gadin ayyukan bayi ba, bal nadhiran, annabi bai gargadi ne, waliyan amrahum, zai jibinci al'amarin su in sun masa da'a. Fanujazihim, Allah ta'ala shine mai yin sakamako kuma a cikin ayyuka. Wa yaqulun, kuma munafikai suna cewa idza ja'uka, idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, munafikai sun bayyana imani a fili, ka san wai su dabara suka yi a zatonsu, domin shi Ubay bin Salul bai musulunta da farko ba, bayan da annabi ya hijira bai musulunta ba, har sai da aka yi yakin Uhud, ma'ana yakin Badar kai, da aka yi yakin Badar a lokacin da annabi ya samu nasara, to a lokacin ne abin da Yahudawa sai suke cewa an yi wannan ba annabin gaskiyan nan ba ne kuwa. To su ko munafukai da suka ga ya samu nasara akan Qurayshawa, manya-manyan Qurayshawa an kashe su, sai suka razana, sai suka shiga musulunci a nan Madina tare da jama'arsa, suka shiga musulunci. Shi dan kabilan Aus ne, abin da kabilan Khazraj, suka shiga musulunci da baki, wai hakan su kare kansu ne kada a yaƙe su, in ba su shiga ba to za a yaƙe su, lokaci zai zo da za a yaƙe su, an raba gari da su, to in sai suka ce su musulmai ne. Shi ya saka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace afqalu salati alal munafiqin salatu subhi wal atama, au kama qala Annabi sallallahu alaihi wasallam, sallolin da suka fi wahala ga munafikai su ne guda biyu, sallan asubahi da sallan isha, saboda lokacin cikin duhu ake yanzu, ba za a ga waye ya zo waye bai zo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatan sallan asubahi kamar yadda ya tabbata a hadisi, min al-ghanas, lokacin akwai sun duhu har ma mutum baya sanin wane ne yake gefansa, to munafikai sai suke zuwa, tunda ba za a gane cewa sun je ko ba su je ba, amma a zahar la'asar magariba su da haske ake yin su, don haka za su je, kar a ce su ma ba su je ba, ba su yi imani ba. To yawanci haka lamarin su yake, har yaki suna lallabawa su je, amma ba kutun gwiwa da suke shiryawa, kuma kullum suna zagon kasa a annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah ta'ala ya ce yukhadi'una Allah والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله وهو خادعهم سنة قوي كمن يودر الله لمؤمنين سكي الحالي أبن زيكو ما كان سؤالنا على القيامة تو إنسو زوجان النبي دم النبي يدنس يقولون ويقولون طاعة سيسر كتشوا أي أمرنا طاعة لك الأمر ممكن بيا يا نجلك يا مزن الله aidu abin da ka fada sam'an wa ta'atan, ka san sun yi baki, wa in yaqulu tu'jibuka ajab mena, wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushbun musannada, in sun iya tsara zance da iya magana, eh shine Allah ya karanta su maci farkon surutul munafiquna idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun. Usulubin da suka bi na balaga na tabbatarwa, Allah sai ya amfani da irinsu kuma wajen karaita su, sun kawo lamu kasmin harfut ta ake, sun kawo ash-shahada, Ubangijin ma zai kawo waɗannan ɗin kuma ya ce ƙarya suke yi, ba su da imani a zuciya. To haka nan in sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce amruna da'atun laka, al'amuranmu biyayya ne gare ka ya manzon Allah, amma فإذا برزوا من عندك إذن سكا فتدق وجنك وتدلوك إذن سكا فر وجن من زن الله كما صلى الله عليه وسلم بيت طائفة منهم غير الذي تقول ونبانغري دقا تكينسو سيسو قانا سنا فتن ساقانا أبند دا سكا فتاء أقبانك بيت قتالينا جوا أي غير وبدل التبييت أنا wato bi ma'anar tabdil, yana zuwa da wannan ma'ana, wato idan suka fita daga wajenka bayyata ta'ifatu, wani bangare da cikin su sai su musanya abin da za su ka faɗa, ma'ana sai su canje abin da suka fada na biyayya gare ka yanzu sai su fadi maganganu na rashin biyayya maganganu na patunci maganganu na nuna rashin imani wadansu malamai suka ambaci cewa bayyata ai yana nufi idan an ce batan wajulu tibyanan wa mabitan wa baytuta ai bi ma'ana ja'ahul layl nama aw lam yanam wato idan an ce bata dare ya riske ka har zuwa safiya shine bata eh mabitan wa baytuta kai bacci bakai bacci ba ka dai tsallaka wannan dara to shine nan ke fi bata al baytuta dake to sai su tafsara cewa fa idza kharaju min indika idan sun fita daga wajenka bayyata qa'ifatun minhu wani bangare daga cikin su ma sai su kashe gare suna ta tattaunawa ghairal ladhi taqul ay ala ghairil ladhi taqul indaka sai su dinga fadan sabanin abinda da suka fada a wajenka na biyayya sai su ta patunci sai ta shishiye kutun gwiwa ne yadda za su kawo zagon kasa a da'awarka dan ya kawo shi biduna ilgamin fi ta'a wa qira bihi ay badaru amran fi al-layl ghayra alladhi qaluhu indaka min at-ta'a kaga wannan fasara ta biyu malai ya dauka wato sai su hanzarta zuwa ga wasu al'amura cikin dare sabanin abin da suka fada a wajenka na biyayya yanzu kuma suna fadan sabanin sa Allah ya ce wallahu yaktubu Allah subhanahu wata'ala zai rubuta ko yana rubuta ma yubayitun abinda suka kwana suna tattaunawa suna musanyawa na magana Allah madaukaki yana rubutawa fi sahaidihim a cikin littafansu li yujazu alayhi domin a musu sakamako a kan sala mala'iku kuma alhafaza su ma suna yin shaida kan abinda suke fada don haka Allah ta'ala ya ce fa'aridu anhu rabu da su ko da ka san abinda suke aikata rabu da su bi sahi fa'aridu anhu imam qatada ya ce ana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya ambaci sunayensu domin Allah ya gaya wa Annabi su sunayen munafikai wadansu ya gaya musu wadansu kuma bai gaya musu ba amma daga baya Annabi Allah ya gaya musu duk sunayen munafikai wanda suke cikin Madina duk sai da aka fada shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sirranta ga sahabin sa Hudzaifa ko Hudzaifa ibn al-Yaman sahibi sirrin Nabi amma bai ce masa ya fada ba dan gaya muku wasu sunaye ka kiyaye su annabi ya gaya suna dai bayan dai dai bayan dai dai bayan dai na munafiki shine Umar ibn Khattab yana amir mu'mini sai zo wajen sai ya ce ina hada ka da Allah ina hada ka da Allah don girman Allah ina cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna ya faɗa sunayen nan sunayen da annabi ya gaya maka ina ciki sai ya ce baka ciki amma kuma bayan kai ba zan ƙara faɗan wani ba a yi ba haka wanda sai Madina ce layi ko har kuma in an zo kan munafiki kuma ya zai yi to wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah ce fa'arid anhum rabu da su kaga nan ana nuna kenan duk waɗanda suke shirya kutun gida hidimar addinin musulunci Allah madaukaki zai amsa wa mu'minai fada man adali waliyan faqad azantuhu bil harb Allah ce wa tawakkal ala Allah shine haka biye da wannan fa a'rid anhum rabu da su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah dan ba su isa maka komai ba fika bihi fa innahu kafiyuka Allah shine mai isar maka wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa zama wakilin mutum ai mufawwadan ilayhi wanda zaka fawwala al'amarka zuwa gare shi kamar yadda mu'minu ali fir'aun ya fada wa ufawwidu amri ila Allah na fawwala al'amari na zuwa ga Allah sai Allah ya ce fa waqahu Allah sayyi'ati ma kasab Allah ya ce lokaci yayi
afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
الله تعالى يتي أفلا يتدبرون القرآن شن دوك ما سوكو بانتو فزاس دورة القرآن بني التدبر بمعنى التأمل وزاسي كراتون تانو سوى تكين القرآن سكولة دمران القرآن سدورة دمران سوسيد كيو باكا ما سورة للتفايد أفلا يتدبرون القرآن فلا سدورة دشيبا فلا دوان دي تدبر تكين القرآن كل زي كارا فهمتم مغنى الله kaga abu na farko da Allah subhanahu wata ba a samu waɗanda suka nuna tsananin kiyayya da adawa kaman kafiran Quraishawa farkon lamar kafiran Quraishawa sun nuna tsananin kiyayya da adawa ga manzon Allah komai ma sun gaya masa ba a samu wanda suka gaya wa annabiyin abin da suka faɗa ba sun ce sha'iru sun ce kahiru sun ce majnun ba abin da ba su faɗa masa na muzantawa da kiyayya a wannan sakon da ya zo da shi har ma ambatawa suke yi law na sha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwal da mun ga dan wannan qur'an nasu zamu fadilin sa zamu tsara irin sa muna da fasaha muna mun sallararci sun yi ban kama tare da kiyayya da ban kama da raina annabi da suka yi laula unzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim wai me yasa ba so kanta qur'ani akan mutai daga cikin mutane guda biyu wanda suka ayyana a Makka da Talib aka saukar ma wannan talaka da bai da komai maraya kaga babu zainin da basu yi ba da kiyayya kuma sun yi bankama cewa su ma za su iya yin qur'ani to a karshe sai qur'ani ya ce musu to in har وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله كافن أزوغ ونن الله تعالى فأتوا بعشر سور مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أزوغ سورة ما قدا قوما تاليسا سورة قدا قوما دعاكك آغا وندبا قرآن با أزوغ شهدونكو إذن أبن دع القرآن يكيد وكيدش na shari'a irin abin da alqur'ani yake dauke da shi ne kyakkyawan nizami irin abin da alqur'ani yake da shi na adamu tanako duk ku zo da shi da ya gagara sai aka ce to yanzu an dawo ma an yafe muku tara an bar daya fa atubi suratin min mithlihi ku zo ko da sura ɗaya ne min din nan da aka ambata daga nau'in sa kenan ai min nau'il munazzal daga nau'in alqur'ani irin yadda Allah ya ambace shi ba wai mujar qur'ani ba labari ba ko kissa yana fada cikin alqur'ani ta bambanta da sauran kissoshi shi ya saka zai wahala kaga an kama kissa daga farkon ta an kai karshe ko kissan annabi Yusuf alaihi salam ita ma ba kama labarin sa aka yi daga farko har karshe ba duniyar da aka cafka aka ambata maka yayyankewa labarin nasu aka yi baki ɗayan su suna da kama duk labarin da aka ba annabi Yusuf baki daya yana da kama kamar kuma shine as-sabr 'ala al-adha tun daga farko da aka kama shi aka sa a ga yabatu jubbu har inda aka je aka sanya shi a cikin yanayin da ake da takaicin da annabi Yakubu ya shiga da mata da suka sanya shi a cikin wahala da aka sa shi a cikin duk abubuwan da ya shiga ana nuna maka as-sabr 'ala al-adha da istiqama mai da al'amari kuma zuwa ga Allah da hakuri akan jarabar da Allah ya maka shine aka karantar da bayi chapke chapke shi ma aka yi ba wai dauko aka yi Yusufu a shekara ta kaza aka aife shi kuma lokacin da aka aife shi an yanka masa raguna kaza ko an yi biki an yi waye sunan uwarsa ko ai sunan ki atuma sa kaza a sunan wane ne kaza da makamantar su ba haka ba aka dauko ba to alqur'ani shi yasa sai kaga ayo labaran da ake bayarwa a cikin alqur'ani sai a ce sai ka gana ta nana ta su yadda aka bada labarin annabi Nuhu a wannan sura idan ka je ga wata sura sai ka ga ya samu bambanci da labarin da aka bayar ma'ana yanzu abin da aka fuskanta kuma ya bambanta da wancan mafuskanta saboda ana kawo shi da iman ababen da za a baka food for thought abinda zaka yi tunani kai tadabbur ka samu at-ta'ammul shine Allah ya ce afala yatadabbaruna al-qur'an kuma qur'anin nan an saukar da shi ne tsawon shekara 27 da dama daga cikin ayoyinsa da surorinsa sun sauka ne a dalilin wani abu da ya faru. Shi yasa aka samu malamai kamar irin su Imam Suyuti suka rubuta asbabun nuzul. Da wasu malamai da dama suka rubuta littattafa da suka ambaci sabubba da aka rawaito na dalilin saukan kaza. Misali yanzu suratul Mujadala, wata mata ce ta je ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana koka masa ga abin da ya faru. Annabi ce ni ba saukar mun da abin nan komai akai ba. Kije kin haramta, haka muka sani a al'ada. Ita ku sai ta zauna ta ce Allahumma inni ashtaki amri ilayka. Allah ina koka al'amari na zuwa gare ka ya Allah. Kuma anan take sai ga mafita ya zo daga wajen Allah. To a irin wannan yanayin Qur'ani ya dinga sauka. Wani waje rigima ce za ta tashi tsakanin Aws da Khazraj, sai ya zo a gaya wa Annabi, Annabi ya tashi ya je shi ya musu wazi, yana cikin musu wazin sai malaika Jibril ya zo da ayoyi, aka gaya karanta musu ayoyi suka yi ta zubar da hawaye. To haka lamarin Qur'ani ya kasance a cikin waɗannan shekaru 23, amma ba a samu tukawa ba, ba a samu tanakuri ba, sai dai a samu sashensa yana ƙarfafan sashe. Banda waɗansu abubuwa na lissafi a cikin Alƙur'ani masu ban mamaki, masu ban mamaki. To duka waɗannan suna ne wanda in waɗannan bayanan ne laccace mai zaman kanta a ja'ibul Qur'an, wallahi laccace mai zaman kanta za ta ci awa biyu ko awa ɗaya da rabi. Allah ya ce afala yatadabbaruna Alƙur'an, shin ba za su yi lura da Alƙur'ani ba ne? Su kula da shi da kyau su karanta shi, kuma shiriya ya zo da ita, kuma dokoki ne a ƙunshi a ciki, yi bari ne, kuma babu abin da babu tsari a duniya wanda za ka bi shi ka lazumce shi ka samu waraka na kutuntunu kamar sa. Hidimar kasuwa ne, hidimar zamantakewar aure ne, hatta hidimar yaƙi, hidimar tarbiyya, hidimar shugabanci, dukka waɗansu al’amura ba inda za ka samu waraka, ba mu tsarin da za ka yi ta masuki da shi, kuma bai taɓa tsufa ba, bai taɓa gazawa ba, kuma zai daidaita da kowane lokaci kamar Alƙur'ani. Afala ya tadabbaru na Alƙur'ani wa ma fihi min al-ma'ani al-badi'a, da abin da ke cikinsa na ma'anoni waɗanda suka yi kuce, masu tsananin fasaha da balaga. Allah ce walau kana min inda gairin Allah, da fa Qur'anin nan daga wajen wani Allah yake, kamar yadda su Quraishawa suke da'awa, inda wani ne yayi Qur'anin ba Allah ba, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, wallahi da an samu sabani mai yawa ciki, da an samu sabani mai yawa. Wannan yake nuna maka malaman tafsiri suka ce wannan lafazi walau kana min inda ghairin lahi, da a wajen wani Allah ya zo, lawajin rufin ikhtilafin kafira, sai ka samu sabani mai yawa ciki. Ashe kenan abinda ya zo daga wajen Allah shine ba a samun kuskure. Shi yasa ka duk wani wanda ya kai matsayi ya ɗau alƙalami ya rubutu sai an san kuskure a ciki, duk yadda littafi yake. Shi suka hata sahih al-Bukhari, da yake cewa sahih al-Bukhari wasu malamai sai suka lalamo hadisai kamar guda biyu ko uku, suka ce da'ifai ne, kuma da'ifai ne saboda ba su da wannan matsayi na littafin Allah. Allah ne kawai yake perfect, amma dan adam sai an samu gazawa tattare da shi. Duk alƙalamin da ka ɗauka ka rubuta, kuma ko da ma haddace Alƙur'ani da ake yi, wallahi Allah wannan ma kawai ya isa mu'jiza, ya isa mutum ya fahimci cewa Alƙur'ani daban ne. Wannan tafi ne za ka ɗauka ka haddace shi harafi da harafi, harafi da harafi, babu. Dakan ka je ka jarraba wata rana, ka ɗauki ɗan wani ƙanƙanin littafi ka zaba shi da ka haddace shi, in ka zo bita sai ka yi kuskure. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تناقضا في معانيه ما انونس سي كان سامو سن يتناقضي وتبيانا في نظمه سي كان سامو بامبانشي ا بيسا تصارنسا تصارن بزي تبي ديدي با اكو حكمه cikin alquran wannan sau da yawan alƙur'ani sai kaga ƙarshen aya ta yi munasaba da farkon ay ƙarshen sura ta yi munasaba da farkon surar gaba banda abinda Allah ta'ala ya ambata cikin alƙur'ani da ake samu da ya ambace shi matsaniya ƙur'ani ne wanda yake tabbaitaka ta wannan tabi ayoyin da duk kaga a ciki sai ka samu abokin tabbaitakan ta koda da wani tsari daban da wani uslubi daban sai ka samu abokin tabbaitakan ta kuma ko duka mu'jiza ce kuma a cikin tsawon shekara 23 na Qur'ani ya sauka ko ba samu tuka mu da ciki ba kuma manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam ba rubutawa ya yi a lokacin abun yake zuwa sai ya ambata ko da akwai annasikh wal mansukh kaga ƙarin mu'jiza ma ke annasikh wal mansukh wata ayar Allah ya shafe hukuncinta a tabbatar da wani hukunci wata ayar Allah subhanahu wataala ya shafe hukuncinta da karatunta da ita ma gaba daya a mantar da ita kwakwalan mutane an karanta ta san haddace ta amma kuma Allah ya mantar da su saboda an shafe ta an kawo ta wannan duk yana daga cikin ajaibul qur'an da kuma mu'jiza ta alqur'ani أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يزونا أبو نكيبيا لقد تكين أبوه وما ما كنا القرآن أين من كيبيا أكا تي كروموزوم أكي تي وفو شيني أكي أبي أكي هدوا أكي أكي فومين سيلمو أكس عند أكي سامو قدانوني 46 ko oyaye 46 ake samu a ciki suke in sel da to ana samu 23 daga namiji ana samu 23 daga mace haka modern science ya nuna likitoci ma da duk wadan su kimiyya da sun haka suka nuna mani dan adam in yazo sai ya debi oyaye guda 23 mani macen shi ma idan yazo sai ya debi oyaye 23 sai a hada a jiki ake tada halittar dan adam to wani abun mamaki na alqur'ani da aka tantance qur'ani tun daga fatiha zuwa nasa sai aka ga inda Allah ya ambaci rajul misali kamar ce wa qala rajulun mu'minun rajul ko to irin wannan rajul 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 da aka faɗa a cikin alqur'ani gaba ɗaya sau 23 inda aka ce imra'a mata imra'a a cikin alqur'ani da aka kirga sai aka guda 23 shi ma sai irin wannan abubuwa na ban mamaki yana na cikin alƙur'ani suna nan tarin yawa masu tarin yawa da kullum binciken ajaibul qur'ani ke afala yatadabbaruna alqur'an wannan ba zai samu ba idan karanta qur'anin kai kake ana so ka dinga karantin alqur'ani bin tadabbur in kana karantawa ka dinga kula da ma'anarsa wataƙila kai ma sai ka fito da ka gano wani abu wanda da ba a gane ba Allah ubangiji ya shirya da mu Allah ya ba mu ikon tamassuki da wannan littafi mai daraja wanda a cikin sa tsira mu take. Kuma yace Allah ta'ala ya sanya ya zamanto ya ce ton mu a ranar alkiyama tare da dan sakon da ya kawo mana. Kuma yace Allah ya hada mu karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu tsaya nan an ce mu lokaci yayi. Abin da muka faɗa dai Allah ya tsara mana da wannan kuskure kuma Allah ya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم